بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
بركم دسادوا دكوما سوراري أشتم ونرانا تجمع ونهيكي إشرين دبقوا دوتان ذو الحج إجراء تدبو ديا دتريه دو دا أربعين دبيو ونهيكي دا شد دوتان تقوص ميلادية تأنب إيسا دمري دبو بيو دا إشرين ديا dan ci gaba da muhadarorin da malam ke gabatar suwa insha Allah ta'ala da fatan Allah mu dokin sarki shi ma malam jagora Allah shi arzuta shi da hudin daidai mu kuma Allah mu dokin sarki Allah shi arzuta mu da aiki da abin da malam zai karantar da mu
amin
malam daga farko dai muna yi malam barka da zuwa
barka akamukum Allah
malam to sannu da aiki
sannu akamukum Allah
to gashi kuma da damun sake dawowa a cikin wannan lokacin namu mai albarka cikin wannan barnamiji wanda yake mai dumbiyan albarka wanda yake akwai fa'idodi masu yawa akan musulmai gaba dai musamman kuma daliban ilimi
haka
wannan insha Allah ta'ala to ayau din dai muna nan dai cikin wannan ilimi wanda yake mai daraja ta biyu ta bangaren addinin musulunci saboda idan aka fitar da alqur'ani mai girma sai a ce me sai a ce hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan shi kuma hadisin nan saboda abinda a hikimar bayanin wa'annan ilmummuka da malam yake muke tambaye shi suna ba mu amsa su saboda akwai wa'ansu mutane sun shigar da wasu ababuwa saboda duk lokacin da aka samu lalatattu to sai an samu mutanen kirki saboda da an samu mabannata kuma sai an samu magyara dan haka na akwai wa'anda sun shigar da ababuwa da yawa na ƙarya har suka sanya shakka a cikin wannan to dan haka ne malam yake rarrabe muna zare da abawa insha Allah a yau din nan zamu tashi zamu yi bayani zamu tambaye malam nau'uka na ulumul hadis daga ciki muna abinda muke buƙatar tambayar malam shine tarihi
نعم تو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يعني هو ما سو سورة رمو منا مكو جيسوا تأدين المسلم سننكما منا جدد قدير مغا الله سبحانه وتعالى ديبامو إيكون هدوادكو تكيم ونن دارتهم ونقبا wanda yake da alaka da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kalima ta ulumul hadis tana dokar ababe guda biyu abu na farko ya an ce ulumul hadis wani lokaci ana nufin ilimin shi karan kanshi wanda ke tace hadisi shi yasa zaka wadansu malamai ma suna rubuta mu littafin su ulumul hadis to kinan wannan a matsayin alam yake in an ce alam kamar matsayin suna ne sananni na abu wanda yake banta da shi
na'am
dan gane ko mun ji bayani jiya kalma ta urum masdar ne na al-ilm kuma an yi sabani tsakanin al-basriyin wal kufiyin amma dai malamai sun rijaye da ra'ayin malaman kufa da suka ce ana yin jam'in masdar an gane ko saboda yazo a cikin al-qur'ani jam'i na masdar ya ayyuhalladhina amanu zkuru ni'matallahi alaykum إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الظنون جمع إننا الظن فننكم مجمع اللغة القاهرة سكتي سبو دبوك هاتوا دميز منا دئل من كذا منا دئل من كذا منا دئل من كذا كاقدوا لذا أين من جمع سيأتي مسعلوم ابن مالك كيلان ينا تارد رأي ما لما بصرا اندي يتشي ونعتوا بمصدر كثيرة فالتزموا الإفراد والتذكيرة ونعتوا اتكي الله ربتي سن ينا اتسو الله رباكو ما لما الله ربتي بمصدر دمصدر كثيرا ما يوا ستتو فالتزموا الإفراد كينا ياذا منتو دولي ياذا منتو مفرد an gane ko wattazkira kuma dole ya kasance muzakkar nan ma malamai suka ce ba dole bane masdar yazo muzakkar sai in asalin shi muzakkar ne wani lokaci na izwa da ta'un to in yana nufin a'a wanda an muzakkar a bar shi muzakkar to babu abin kai idan kuma yana nufin a'a dukkan su sai an yi masa ta'un to ba sai yazo da ta'un ba to nan malamai suka ce sai an dan yi gyara tunda akwai masdar mai ta'un a karshen sa misali zakka yuzakki tazkiyatan rabba yurabbi tarbiyatan المهم دي نم مسألة تا أبنغا تو يأنك تي علوم الحديث أنا نفين علم دكي تاة حديثي كنا علمني يأنك تي كما علوم الحديث أنا نفين علم مكان دسكي دا ألاك أدا حديثي تو وطن علم مكان يما سيوا سيزا من تو با علم يقود با نان تفسك ياري لارم تي با تفسك كسن تي وش علمي با wanda kuma malamai sun rarraba su kaso kaso ina ganin har sun kai wato kashi 108 zuwa kashi 109 da yadda aka rarraba su kuma shi wanda rarrabawa abu ne wanda yake da alaka da ilimi ya danganta da kowani malami mangan da yake kallo yawa wallahi ta'ala a'lam
jazakallahu khaira
amin wa iyyakum
abu na biyu malam muna tambaya ilmu alhadis dirayatan wa riwayatan me ake nufi da wannan
to ilmu
da so da yawa muna
jin ana cewa dirayatan wa riwayatan
abu yana dan ba mutane iskali to shine muke son a dan yi muna bayanin kowane daga cikin su malam
na'am to in an ka ce diraya kamar jiya mun yi bayanin diraya shine daga wato sani ne al-ilm ad-diraya huwa al-ilm to kaga ilimin hadisi kuma ilimi ne riwaya kuma shi ko ana nufin ta riwaya to amma nan an kawo diraya ana nufin wani fanni na ilimin hadisi shi diraya yana da alaka da sanin kalmomin fassara hadisi kuma yana da alaka da yadda ake fitar da hukumce a cikin hadisi riwaya kuma ka san yadda ake riwaya hadisi ka'idodin dauka hadisi littafan hadisi riwayar da ake karba da wadda ba a karba halin ruwat an gane ko da in an samu sabari wajen malaman hadisi kan wane adili ne ko ba adili bane to wannan shi ake kira riwaya kina sanin halin riwaya sai da mun to shi ake nufi da abin da ya shafi sanad diraya kuma abin da ya shafi wato matanin hadisin larabcin da hadisin ya kumsa to wannan shi ne malamai suke bambantawa tsakankanin su sannan kuma mun yi bayanin cewa shi ilimin riwaya da ilimin diraya dukkan su ana buƙatar su domin idan ka san hadisi ya inganta tana yawa baka san yadda ake fitar da hukunci a cikin sa ba kuma tana yawa baka san ma'anar hadisin ba a cikin wasu kalmomi waɗanda baka san ma'anar su ba an gane ko to amma kuma tana yiwuwa ka san hadisi ya inganta ka je wajen fitar da hukunci baka iya fitar da hukuncin ba ko kuma a'a to ka fitar da hukunci a cikin hadisi kuma in bai inganta ba kaga ba hadisi bane shi yasa kowanne daga cikin su yana da matsayin sa an gane ko daliban ilimi da malamai suna nuna muhimmancin wannan shi yasa ma ibnul jawzi a cikin talbisi iblis ya kawo cewa zaka ce mutun ya shahara a wani ilimi ya baro dan su ilmuka bai san komai ba saboda shi dan ya yaudare shi ina fata an fahimce ni to kaga ilimin musulunci kuma ana buƙatar gurgurdo ko ina ka dan san wani abu saboda yadda zaka batar da awa yanzu misali mutumin da ya san ilmul qira'at qira'o'i guda 10 amma kuma ban da shi bai san komai ba to kaga zaka ce ko sallar sa ba zai iya gyara ba in ta baci ko kuma malamin hadisi wanda ya san al-jarh wa at-ta'dil amma kuma bai iya fassara hadisi ba bai san ma'anar sa ba kaga akwai matsala ina fata an fahimce ni ko kuma malamin usulul fiqh an gane ko ya san usulul fiqh amma bai iya karatu littafin fiqh bai san yadda ake fitar da masaloli ba ko malamin fiqh ya san fiqh amma bai san dalilai ba kamar yanzu karatun da muke yi zaka iske mutum zai iya karanta maka littafin fiqh da dama amma kuma ya fitar da dalili dai daga ciki kuma wanga masala da ka faɗa ina dalilin ta kaga kuma matsala ne shi yasa ma da yawa daga cikin malamai yanzu suka fito da manhaji na al-fiqh al-islami wa adillatuhu fiqh na musulmi da kuma dalilan sa eh ba a son ka zarfafa cikin wani ilimi shi kadai ya zama to ko ina baka san komai ba in ba wannan ilimin ba domin zai iya ja maka matsala game da al'amarin wato addinin ka Allah ya mu na mai kyau littafin yana da kyau musamman daliban ilimi su karanta shi su ga yadda shi dan yake zo ma kowa da kowa yadda yake zo ma masu son ibada yasa su ci gaba da ibada su dinga neman arziki har su bace malamai yasa su yi zurfi cikin wani ilimi shi kadai wanda ba za su iya dauka addini ba za su iya gyara addinin su ba masu mulki ya zo musu ta fuskar nuna zalunci ina fata an fahimce ni haka dai ko ya zo ma malami da gurur malamin da Allah ba shi ilimi daban-daban sai ya nuna mai aikai duk duniya babu irin ka misali da irin waɗannan ababin masu kuɗi kuma ya zo musu wajen shagala da dukiya kawai ba tare da sai sun ciyar ba tare da sun aikin addini ba suna tara abin da in sun mutu waɗansu kuma za su bar mashi almuhimmu dai ya faɗi duk yadda shidan gurgudun nashi kokari ya faɗi yadda shidan yake zo ma dan adam kuma ba wanda littafin ɗaya bane za a karanta game da sharrin shidan amma dai littafi ne wanda an yi shi akan wannan mutu rubutu Ibnul Jawzi ba Ibnul Qayyim al-Jawziyya ba dan malamai ne daban-daban Ibnul Jawzi daban Ibnul Qayyim al-Jawziyya daban shi Ibnul Jawzi a Baghdad ya zama a Iraki kuma ya gabaci shi wancan Ibnul Qayyim al-Jawziyya da karnoni daban-daban shi kuma wancan Ibnul Qayyim al-Jawziyya shi kuma wato abin nan dalibin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ne mai madarijus salikin da kuma litattafai da dama cikin ilmin muka na musulunci
lalle kai gaskiya kai wannan littafi yana da amfani ba daliban har malamai suna
gaskiya
sun samu ne kowa ya kamata mai
kwarai da gaskiya
tunda kowane bangare shi dan yayi
kwarai da gaskiya babu inda bai shiga ai cikin tafsirin da muke gabatarwa a yamai a masallacin Imam Malik na dan taba waɗansu ababe da shi malamin yayi bayani amma wannan bai isa kuma mutun yana iya samu littafin ya karanta da kansa wallahu a'lam kowane malami ya sa shi ga mutanen unguwa saboda su jiyar da shi dan yake zuma mutane daban-daban
gaskiya wannan muna buƙatar shi kai ya kamata
sai
mai nazari mu gani
ko ana iya sa shi ba
ana iya sa shi
gaskiya ne littafi ne mai kyau kwarai da
gaskiya lalle malam kamar yadda kun kace yanzu irin matsalar da muke fama da mutum sai ya dauki wani fanni guda sai shi rike
hatsari akwai
zama hatsari gare shi sosai tunda yanzu anga kamar yanzu karatun ga da ake gabata su a duk kwanakin kaga in muka diba ne fannoni daban kowane ɗaya daga ciki to zaka samu mutum yayi takhassusi tun daga jami'a har doktora shi kadai na ke kuma wani bangare bai da wani sani
akwai hatsari musamman ka gani ilmin muka yukammilu ba'daha ba'dha sashin su yana cika sashi in kaga mutumin da zai karanta nahawu ayye doktora ayye zan professor idan yazo kasashen mu mutane ba su tambaye kai irabi da fa'ili da mafa'uli ko ba gaskiya ba ko kai takhassusi akan sarf dan shi ma ana karanta takhassusi kan sa har doktora akwai wani malamin mu da ya karanta da mu a Libya yana da doktora a cikin nahwu yana da doktora a cikin sarf ana kiransa ustadu doktor Abdullahi al-Usta to kaga sai zama to kuma an fita daga nan kaga baksan wani abba to kaga kuma fiqhu ka san shi ba tare da sanin usulul fiqh ba shi ma akwai matsala kaga ni kuma mai son da'awa musamman tafsiri kaga shi ya shafi ma duk ilmin mukan musulunci dan ko ina sai ka iske qur'ani yayi bayanin kan wata matsala ina fata an fahimci
lalle kan ko fiqh din tunda yawanci mu nan ga zaka samu mun yi bangare mun yi nutsu akan fiqh
na'am
to kuma da za a tambaye mu shi ita kuma sai mu ce malikiya to da za a tsaye da mutum a ce mishi shin akan menene an ka gina aka gina mazhaba ta malikiya
usul mazhab imam malik gaskiya ne
akwai yarda da bai magana kuma imam malik
da ta da ibn
majus da irin suwa suwa
da al-qasim da
sauran aka yarda da biya
ba a san mazhaba ba ma da kyau balle a san sauran mazhabu insha Allah za mu yi karatu kan wannan abin da shafi usulul mazahib da kuma usulul fiqh da anwa'ul fiqh shi kan shi
to yana da kyau
Allah ya so akwai maudu'i da muka aje kan
wannan to yayi a wayar mu mutane kai akan wannan matsala gaskiya Allah ya saka da alheri mu insha Allah mallan akwai wani abu da mutane suke tambaya cewa wani abu da kuma jarh wa ta'dil mutane suna buƙatuwa da wannan wani bai ma san me haka nan ba
haka
da yake kuma ce wannan karatu ne wanda ya shahe musamman daliban ilimi to sun bude kunnan su suna nan suna saurare
ma har wanda ba ma dalibin ilimi ba su san akwai wani abu da ake kira haka
jarh wa ta'dil
to al-jarh kalma ce tana nufin rauni an gane ko jaraha shine wato yayi masa rauni kuma wani lokaci ana amfani da wannan kalma ai isti'ara tana nufin yin aiki dan Allah yace wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kaga nan wa ya'lamu Allah ya san ma jarahtum abinda kunka aikata ba wai ai raunin da dai kuka yi ba
la rufi
yawa to ka san shi sai muke cewa ko ne ilimi yana cika wani ilimi ne to al-muhimu dai al-jarh rauni amma nan rauni wanda ba a gani domin nan al-jarh ana nufin a nuna wani adili ne ko wani ba adili bane shi at-ta'dil daga addala yu'addilu ta'dilan ne kace wani adili ne ko ba adili bane ka danganta shi zuwa ga adalci to wannan ilimin yana daga cikin ilmukan hadisi manya musamman saboda ana ganin ba a kiran mutum muhaddis sai ya san wannan ilimin sosai
wannan jarh wa ta'dil
kwarai da gaske kuma sai ya karanta littattafai da dama da littattafan da suke bayani kan masu riwaya hadisi to ilmul jarh wa ta'dil malamai sun yi littattafai akan sa sosai idan muka duba malamai da dama irin su Ibn Hajar al-Asqalani zaka ga su Imam az-Zahabi duka suna da littattafai a cikin waɗannan ilmin muka da suka yi da dai sauransu waɗanda suka kawo tasu gudunmuwa ka san wannan rawi ya inga inganta ko bai inganta ba to wannan ilimin musamman a kasashen mu dai nan yanzu gaba yammacin duniya muna da dan raunin sa saboda ilimin hadisi a karance shi wajen fassara muna karatun shi amma sanin wane adili ne ko ba adili bane abu ne wanda yanzu dai ne ake kokari kansa kamar a bashi muhimmanci sosai ba wai ba a san shi ba tunda kaga Abdullahi Gundu yana da alfiya a cikin ilmi mustalahul hadis amma kuma zaka iske wannan ilimin yayi karanci ina fata an fahimce ni to almuhimmu dai ilimi ne wanda yake kula da kuna suna kiransa ilmun rijal ilimin mazaje ba wai ana nufin don mazaje suke riwaya hadisi ba a'a an kalli mafi yawancin ruwata mazaje ne an gane ko masu sun su kare haƙƙin mata da yara kar su zo su haɗo mu da dace to kaji ma wai ilmi hadisi ilmun rijal ake ce mishi yawa kuma akwai ilmu naqdir rijal aw suna kiran shi ilmu naqdir rijal ko ilmun naqd wato ilmin da ke taci masu riwaya hadisi an ce da kadi ba shine ai suka kawai ba a'a ai suka kuma a bayyana wanda ake karba hadisin sa da wanda ba a karba hadisin sa kuma wannan ba ni bane don a ci mutuncin su saboda kare addini ne ya kamata mu fahimci wannan da kyau kuma Qur'ani ma ya yarda da binciken labari dan ya ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in fasiqi yazo da labari a bincika kina wanda zai zo mana da labari muna da aya ta Qur'ani wanda ta ba mu usul mustalahul hadith shi ne binciken ruwat ashe ba abu bane wanda shari'a ta ce ba a yi dan wanda zai ce to ai Allah ce wala tajassasu ka ai bincike a'a saboda kariya addini ne ake yin wannan ina fata an fahimce ni ba dan a kaskanta su ba
kenan ba ai bina ba
yawa yawa hatta da yan sanda da suke aiki ba ce an kai wala tajassu su ba ana nufin kar su yi bincike a'a shi in binciken shari'a ta yadda da shi mutanen da suke gurbatattu cikin al'umma ai binciken halin su dan a kange su ko a hada musu barna wannan ba bai daga cikin abin da ake yin wala tajassu saboda kawai ne dauko dan ga ayoyin shi hado mu ne ce to kai kajiya a Allah ce in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu labari ma in yazo an ce a maida shi ga wadanda suka san shi wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adaa'u bih wa rawaddahu ila ar-rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum kaga malama hadisi su yakamata a tambaya kan hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba kuma qur'ani ya yarda da aikin su ba dan niyyacin mutuncin wani ba a'a a nuna wani ana karbar riwayar sa wani ba a karbar riwayar sa ina fata an fahimci ne to wannan shi ake kira ilmu jarh wa ta'dil wallahu a'lam
kenan kaga malam kenan matsaloli na dalibai na yau kenan
na'am
sai ga sun zama ƴan zahiriya ba sun sani ba sun karanta aya babu wani shiruhu inda malamai su kai tsaye su aza
to ai matsalar
ko ba kai ba haka ba su kai
kai wato duk lokacin da butoci zai yi itimadi akan larabci kawai zai samu matsala
gaskiya
domin sahabban larabawa ne kuma an fassara musu alqur'ani to ka gani tabi'ina duka akwai malaman tafsiri ka karanta duk zamani in ka dibi mu'jamul mufassirin na Imam Suyuti zaka ga akwai wani zamani na musulmai zaka ga malaman da suka yi ma tafsiri hidima ko wani fanni yana da nashi malamai ka dibi hadisai waɗanda suka inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka yi aiki da su sannan kuma a dubi misali littattafai da suka yi bayani kan hadisai ko tafsirin sahabbai musamman tafsirin Ibn Kathir musamman tafsiri na Ibn Jarir al-Tabari taba'a muhaqqaqa wanda take bayyana abu ya inganta ko bai inganta ba irin tahqiqi na Ahmad Shakir da Abdullah bin Muhsin al-Turki an gane ko wannan shugaban majalisar malamai ta duniya wanda ya gabata misali kuma da mawsu'atu at-tafsir bil ma'thur ta ustad Dr. Musa'id al-Tayyar in kuma hadisan da suka inganta ne akwai malaman da suka yi aiki in ka san ka'idodi zaka yi bincike ka gano abin ya inganta ko bai inganta ba in baka kai wannan matsayi ba kuma sai kai aiki da abin da su masana suka faɗa kaga duka waɗannan abubuwa ne waɗanda ya kamata a ce dalibai sun san su to amma wanda yake son kawai dauki larabci yayi ta bayani shi kadai to kaga zai iya samun matsala shi larabci ɗaya ne daga cikin ababen da ake fassara alqur'ani da shi amma baya isa dole sai an hada da maganganun magafata ala fahmi salafi as-salih Allah ya ce muke
amin Allah ya saka da alheri
amin amin
malam tambayar mu ta gaba abin ga ilmu ko kuma ilimi na sharhi na hadisi
na'am
kuma na shuruhul hadisi
na'am wannan shi ma ilimi ne mai muhimmanci sosai sharhin hadisi zaka ga duk babban littafi zaka iske an yi sharhasa an gane ko yanzu in ka diba Aunul Ma'bud sharhi ne na Abi Daud an gane ko in ka diba Fathul Bari sharhi ne na Ibn Hajar al-Asqalani Imam an-Nawawi ya yi sharh Muslim Sheikh Ibn Uthaymeen ya yi ta'liqi akan sharhin sa sharh Muslim na Qadi Iyad sharh Muslim na Ibn Battal da sauransu malamai dai suna sharha na hadisi don a taimaka maka wajen sanin yadda hadisi yake to kaga musamman irin su Ibn Hajar al-Asqalani ma za su kawo riwayoyi daban-daban wadanda ba wannan riwaya ɗaya ta zo ba cikin sahih Bukhari ne akwai cikin sahih Muslim misali za ta nuna maka an gane ko yan akwai cikin sunan Abi Dawud dan a nuna maka kuma hadisin ya inganta ko bai inganta ba yan akwai kalimomin da ba suke da matsala sai a bayyana maka akwai wadanda kuma akwai mazhabobi na malamai kuma za su tattauna malaman fiqh to kaga wannan duka zai ƙara maka ilimi an fahimce ni to ilimin sanin sharhohin hadisi in muka dauka ko ne littafi ne musamman wanda share cikin kutubu sita zaka ga an yi musu sharhi an gane ko to abu ne wanda yake da muhimmanci sosai dalibin ilimi ya san sharhohukan littafai ya koma ya ga fassarar magabata sannan kuma ya dora fahimtar sa akan ta magabata amma idan kai aiki da kawai fassarar ka kai kadai nan ma kaga fassarar za ta zo da matsala yanzu in muka dauki hadisi wanda a cikin sahihul bukhari cewa abin ga maza da mata zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam suna alwala a cikin roba guda ko kwano guda ko shantali guda ko baho guda ko dai abin alwala guda to kaga wani sai su kai kajiya zamanin annabi ba ashe da mata da maza cewa yawa na akai ana alwala suna zakuwa suna ci muna kaza kaza idan babu sharha ta hadisi kaga sai mu ce to da mata da maza su zo kawai a zo ayi alwala wuri guda yawa amma alhali shi abinda ake nufi maza suna alwala tare da maza mata suna alwala tare da mata an gane ko ma'ana maza suna arwalla tare da maza mata suna arwalla tare da mata shine abin da ake nufi to kaga in ba wannan ya fahimta kuma fiqhin da ake son a fitar cewa kenan arwalla ta halatta mutane da dama su yi arwalla a lokaci daya da abu guda to wannan kaga idan mutum bai fahimci wannan ba sai kaga ya ce to ai an ce da maza da mata suna arwalla ko bar mu kawai a zo a zama da wuri guda da mata da maza ai arwalla to kaga wannan kuma ya saba ma maqsad na shari'a na hada cutanyar diya maza da diya mata ina fata an fahimci
kenan aiki da gundaren hadisi kaga
bar wannan zai kai dalibi ga hatsari mai yawa kenan muna iya cewa yanne da kanne yan gida guda su yi alwala ko da maza da mata ne tunda muharraman shi ne amma dai yanzu kamar a ce makaranta ta lakol a ce kawai da mata da maza su zo wuri guda ayi alwala kana jin gobe ne ya ce to ai hawan kama ya halatta kaga daga nan sai a wuce
tunda abin kadan kadan ne
a da amma da banda kadan kadan take farawa har ta zuri
saboda an ka to da ita gaba daya to ba ta samun karba
ba ta samun karba ai Allah ma ya faɗi wannan a cikin alqur'ani ya ayyuhallazina amanu la tattabi'u khutuwati shaytan ya ku da kuka yi imani kakkubi sai malamai suka ce hanyoyin shaytan amma wannan fassara ba wai kuskure bace amma asalin khutuwati shaytan ana nufin jam'i ne na khutuwa wato taki taki na shaytan ko zambiya zambiya na shaytan shaytan ba zai batar da kai lokaci guda ba sai ya ce maka nafila ba wajibi bace yace maka abu kaza ai wasu malamai sun ce maka ruhi na kana nan ga maka ruhi sai kawo kaga harama yace karamata ana ne ce maka kai addinin nan ha kowa aljanna ta shi ka bada kuma ta mai rabota babu tabbaci kuma kowa bauta ma Allah shi kai da Kirista da Musulmi da Yahudi kowa aljanna ta shi ka bada kawai a bayyana azu lahira kaga sannu sannu yana jawo ka daga makruhi ya kawo ka zuwa ga haram har ya kai ka zuwa ga kafirci hakan ga daga kana yin farilla da nafila yace maka a ka rage nafiloli nan sun yawa har yace maka ka bar nafiloli ka rinka yin farilla har yace maka kai farillan ma ba wajibi bace ko kuma kaza dai gashi nan dai abubuwa da shaytan yake batar da mutane Allah kai mun tsari
amin amin kenan wannan shi ake nuni da khutwa
khutwa kware ko khutuwat ai mataki mataki na zambiya zambiya ma'ana zai bi ka sannu sannu ba zai batar da kai lokaci guda ba kuma wannan shine aikin al-firqud dalla duk wanda zai zo da banna ba zai fade ta ga fili ba amma sai ya lullube ta da dan su matakai wanda za ta zo kaga misali yanzu in shiyan suka zo za su ce maka ai su ahli sunna ne kuma su ce maka suna son ahlul baiti su ce maka suna son manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan ba muna son mu bata shi an ci bane muna son mu bayyana menene hakikanin abin da ke ciki to daga baya sai a ce maka duk sahabbai sun kafirta daga baya a zo a ce maka matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk kafirai ne banda Khadija duk wutar jahannama za su ka gani sannu sannu ana ta zuwa da abubuwan da ba masu kyau ba har ina tuna wani dan jarida na kasan Misra da aka ba wani kalmar shahada a shi an ci aka ce la ilaha illallah yace la ilaha illallah za a bashi shahada ta dukhulul islam ko ba haka ba sunanta shahada ta dukhulul islam ko aka ce yace la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fada wa ashhadu anna aliyan waliyullah yace wa ashhadu anna aliyan waliyullah yace wa ashhadu kuma kace yace kenan shi mai dan jarida ana gaya mishi wa ashhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Aisha wa Hafsa fi nar kace kuma ya shaida cewa da Abubakar da Umar da Aisha da Hafsa fi nar sai dan jarida ya ta'alike ya ce hadhihi lisat shahadatu dukhuli fil islam hadhihi shahadatu al-khuruj min al-islam to kaga banda ba a zuwa da ita hakan ga kai tsaye duk wani mabannaci haka yake zuwa da irin akidodinsa wanda kuma ina ganin akwai mawdu'ai da ya kamata mu shirya akan wannan maudu'i insha Allah in Allah bani iko ko muhadara 40 ko 60 kan irin waɗannan tsare-tsare in Allah ya bamu iko shine daga cikin abin da muke so mu gabatar ɗan uwa su yi muna addu'a Allah shi bamu iko mu yi dai mu yi don Allah kuma mu yi da daci da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan waɗannan maudu'i wallahu a'lam
lalle kai gaskiya ana buƙatar su waɗannan malam insha Allah Allah ya bada ikon gabatar da
waɗannan abubuwa kuma
shi bada tsawon rayuwa mai albarka da an kammala waɗannan ayyuka
amin 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 ya Allah
tambaya ta biyar da muke so mallam mu yi maka aiki ne da ilimi na garibul hadith
to ilmu garibul hadith ilimi ne wanda yake koya maka kalimomi ba wato bakuwar kalima ko kalimomi baki waɗanda ba a san ba a zahin amfani da su to dalibin ilimi zai cimma kalima bai san ma'anar ta ba to shi yasa kake ganin daliban abin nan ba ilmu gharibul hadisi ɗaya bane akwai ilmu gharibul lugha akwai ilmu gharibul qur'an idan muka duba cikin kowane fanni akwai kowane ilimi yana da mustalahat yana da kalmomin da ba a fahimce su ba sai an koma cikin littafin da suke magana akan wannan fanni misali kaga cikin alqur'ani in ka diba akwai littafi almufradat fi gharibul qur'an na imam wato al-asfahani littafi ne mai kyau an gane ko wanda yana da kyau dalibin ilimi a ce ya mallake shi duk kalimar da kaga baka san ma'anar ta ba a cikin alqur'ani a larabci zaka koma cikin wannan littafin idan muka koma kuma akwai littafin wani Muhammad al-Mukhtar al-Shanqiti ad-dalil wat-turjuman li ayati at-tanzil wannan shi ma littafi ne mai kyau yana taimakawa sosai to kaga wannan sanin ma'anar fassarar kalmomi a cikin alqur'ani to cikin hadisi ma akwai irin wannan malamai sun yi gharibul hadith da dama amma cikin wannan fanni ma idan ka samu littafi da ake kira An-Nihaya fi Gharibul Hadith na Ibn al-Asir gaskiya shi ya tattaro ma gharibul hadith da dama wanda ana ganin ya hada hadisi kusan 100 ne ya fitar da kalmomi wanda suke abin nan masu bakuwar kalima a cikin su
masu
dan wahala to dalibin ilimi mai mallake shi gaskiya ya mallaki kanzu mai yawa taskata ilimin hadisi wajen fassara mai yawa to gharibul hadith akwai gharibul lugha zaka ga ma'ajim na lugha wanda suke bayani kansu kuma akwai ma'ajim na mustalahat مصطلحات النحوية ko mustalahat albalaghiya yanzu in ka diba akwai mawsu'atul nahwiya da wani malami yayi akwai kuma mu'jamul balaghatil arabiyya na badawi tabana wanda zai taimaka maka in ka iske kalma akwai mafatihut tafsir na ustad dr ahmad sa'ad al khatib zai taimaka maka wajen sanin wato ulumul qur'an da tafsiri an fadi kalma ga abin da ake nufi da ita to shine ilmu gharibul hadith kaga kada karin kaima aya da hadisi fassarar ci duhu ka san dalibai suna da wani wayo in sun ka zo sun ka iske kalmar da ba su fahimce ta ba sai su hade ayar gaba ɗaya ko hadisin sai su mai fassarar jumlace shi yasa malaman zori suke koya ma ɗalibin ilimi yadda ake fassara littafi min ghilafin ila ghilaf tun daga bangon farko sai bangon ƙarshe kuma za a bi shi kalima kalima to sabanin wanda bai yi zauri ba sai ka iske yana ayoyi da nasoshi fassarar ci duhu in ya cimma kalmar da bai sani ba sai shi hada kalma uku ya fassara sai ya wuce to wannan za a gano ka yau da gobe tun da littafi shi yasa ba su ma karantar da littattafai don ba su karanta su ba dole sai ka karanta littafi tun daga farko har karshe ko wace kalma ka san ma'anar ta wannan shine abin da ake so don haka da ilmu gharibul hadith ilimi ne mai kula da kalmomi masu halal fassara wanda suka zo cikin hadisi wanda kuma cikin sharhohin hadisi ma zaka iske malamai suna abin nan kamar yanzu malaman sharhin hadisi duk kalmar da suka iske tana bakuwa suna fassara ta kuma rubi in ka diba cikin littafin lugha kamar mu'jamul wasit ko lisanul arab da in manzur kana iske ma kalmar akwai ta amma dai wanda an yi shi ne saboda dalil littafin da suke da alaka da hadisi ibn al-asir ya yi littafi mai muhimmanci an-nihaya fi gharibul hadith wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
ma amin wa iyyakum
Allah ya saka alheri
amin
sai tambaya ta gaba malam mun san cikin alqur'ani akwai nasikhul mansukh
na'am
shin ko cikin hadisi akwai nasikhul mansukh
kwarai da gaske kwarai da gaske in an ce an-nasikh bari mu faɗa da Hausa shine hadisin da yazo ya shafe hukuncin wani hadisi al-mansukh kuma wanda aka shafe wani hukunci to kaga kamar hadisin da yazo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce canda na hana ku ziyarta makabarta yace to yanzu ku ziyarce ta ka gani wannan ya nuna cewa canda an hana ziyarar makabarta amma yanzu an ce a ziyarce ta domin tana tura ma mutane lahira duk da yake malamai sun yi sabani kan ziyarar mata su ta shiga ciki ko ba ta shiga ba tunda ya ce fa zuruha to nan maza ne zuruha to mata ha bai ce zurnaha ba to waɗansu malamai suka ce har mata za su shiga ciki tunda akwai al'ada ta cewa in an ka zo da damiri na maza ba a kawo mata ba mata za su shiga ciki sai an samu dalilin da ya fitar da su ko ba haka ba mas'ala ce usuliya duk da yake ba lokacin da za mu iya kawo ta ba amma malamai sun nuna cewa dai in dai aka faɗi mata kawai wato mata kawai to mata ake nufi amma in ka faɗi maza to mata suna shiga ciki taglibi janibi dhukuru al ajanibi al inas sai in an samu dalilin da ya nuna mata ba su ciki ka gane ko saboda wani lokacin za a kawo maza mace za a magana amma sai a kawo mata dhamiri da maza misali yusufu a'rid an hadha واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين كاجا da an kace Yusuf ka kauda kai daga wannan sai aka ce mai ita matar sarki da ta neme shi واستغفري لذنبك ki nemi gafarar zanubinki innaki kunti min al-khati'in kaga ala qa'idar larabci ya ya kamata a ce innaki kunti min al-khati'at sai an kace innaki kunti min al-khati'in ke kasance daga cikin wato masu ganganci dan nan ba masu kuskure ake nufi ba al-mukhti' shine wanda ya kuskure al-khati' wanda ya abu da gangan yasa Allah ce abincin yan huta la ya'kuluhu illa al-khati'una haka maryam Allah ce wa maryam ibnata imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين كذا ستي وكانت إت مريم تاكسنتي من القانتين كم صدع بيتي وكانت من القانتات ما هكا وجم بلقيس بيتي وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين بيتي إنها كانت من قوم كافرات ما تكاكا وانا يلون أتي وانا رنجا يدى جانب واتو مزا أكن جانب ماتا تشيه صوت نصمع لبسك تفيتي وماتا يا حالت تسجي أما إذا أني أمن الفتنة kamar da Sheikh Nasir Dil Albani ya tafi akai haka cewa an ji in ba a ji tsoron za su aikata wani abu wanda bai dace ba to wannan babu matsala suna iya ziyara su Ibn Baz kuma sun hana sun ce bai zace mata su yi ziyaran makabarta ba saboda mata akwai waye su je bu su yi kuka ba su kai kwallowa su kai wayo wayo da abin da ya kama da haka to dan haka dai Nasikh wal Mansukh a cikin ilmin hadisi ma malamai da dama sun yi litattafai akan shi kasan hadisin da ya shafe hukuncin wani hadisi in ka diba cikin tafsir mustalah al hadith na ustad na doktor Mahmud al-Tahan yana da littafi akan yayi bayanin littafan da suke magana an-nasikh wal-mansukh min al-hadith ilmini mai zaban kansa wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
amin amin
mallam muna tambaya shi kamar cikin qur'ani shi ma akwai muhkam akwai mutashabih
na'am
shin ko cikin hadisi ana samu wannan ko kuma bakin qur'ani
tabbas ana samu الحديث المحكم شيني وانده ما انشي تنا افيلي المتشابه وانده ما انشي بتبينه با يزو مثالي برم بعد مثالي حديث ابن عباس ينالونا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ياغا الله اتكو عائشة تتي منظر الله صلى الله عليه وآله وسلم بيغا اوبنجيجي با تو كاغنا انسى مصاب علي كما دوسها بينا كما abinnan ita Aisha matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce shi kuma Ibn Abbas mun san shi dai mai kira suna turjumanul Qur'an to amma yanzu shi hadisi na Aisha shi an muhkam domin shi ya nuna ba a ganin Allah a nan duniya ina fata an fice da Allah ya ce la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latif al-khabir ko ba haka ba kuma ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka ganni ba a nan duniya domin a can lahira za a yi ma mutane jiki irin wanda ya dace to amma yanzu in muka dawo wanda zai fassara muna hadisin Aisha shine muhkam da aka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hal ra'arta rabbaka kaga ba ubangijin karar da an kai Isra'i da Mi'raji da kai yace nurun an la arahu ai haske ya shiga tsakani na da ubangiji bazan iya ganin shi ba kaga ne ko sai mu dauki cewa hadisi ne Ibnu Abbas ko mu ce Ibnu Abbas kuskure ne yayi a matsayin sa na dan adam yayi ijtihadi ko ko mu ce a'a ganin da yake nufi ba gani da ido ba gani na zuciya ina fata an fahimci ne saboda ru'ya wani lokaci tana daukan ma'ana ru'ya basariya akwai ru'ya kuma qalbiyya kuma ko Qur'ani ya tabbatar da wannan Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad baka ga yadda Allah ya da adawa ba ina fata an fahimci ne to kaga ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai ba shi tsaye lokacin da an kai adawa azaba Allah ce tilka min anba'il ghaib nuhiha ilaik ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha bai da ma labari to kaga da an kace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ada ana nufin bai gani ba da zuciyar sa ba ana nufin bai gani ba da ido so dan an san wannan lokaci baya nan to shi yasa dan su malamai suka ce abin da yake nufi gani na zuciya to kaga sai zaman to babu matsala tsakankanin wato ra'ayi na Aisha da ra'ayi na Ibn Abbas shi yana nufin gani na zuciya ita ko tana nufin gani na ido kidan ba a ci karo da juna ba in kuma dukkan su gani na ido suke nufi to magana ta ita ce ta fi dacewa da nasoshi saboda nasoshi sun karfafa ta wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khairan
na'am
wannan tambayar mu ta gaba shine ilmi ilalil hadith
na'am
muke son a daya mana bayanin shi mallam
ilmi na ilalil hadith ilmi ne mai muhimmanci saboda ilmi ne wanda ke bayyana wata boyayyen illa wanda hadisi yake dauke da ita wanda in ba manyan malaman hadisi ba babu wanda yake fahimtar ta an gane ko su Imam Tirmidhi in ka diba cikin tafsir mustalah alhadith na Dr. Mahmud al-Tahan ya kawo litattafai da dama da suka bayani ilal akwai wani babban malami hadisi wanda bai jima da rasuwa ba Allah ya ji kan musulmi Sheikh Adam Ethiopia dan kasar Ethiopia ne amma a Makka yake karantar da hadisi a masallacin banga masallacin Makka lokacin da naje Saudiya ma na gashi yana gabatar da darasi kuma ya litata fai da dama ina ganin bai wuce wata 6 ba ko 8 da rasuwa ko shekara daya
babban
dan Afrika ne kuma yana daga cikin manyan malaman hadisi na duniya dan Sheikh Nasiruddin Al-Albani da ga sharhin da ya musahi Muslim sai dai ce bai sa tsammanin akwai malaman hadisi irin waɗannan ba bisa durin ƙasa a yanzu babban malami ne sosai yana da litata fai da dama amma bai jima da rasuwa ba a Makka yake karantar da hadisi to Sheikh Adam Itofi ina ganin ilal ta Imam Tirmidhi an gane ko shi yayi nazmu kinta ma'ana yayi ta kamar waƙe ya maida ta kamar nazm saboda yayi fice a wannan ilimin to dan haka ilimi ne wanda sai gaggan malaman hadisi su suke kutsa ma wannan an gane ko dan haka shar'i ilal hadith jam'i ne na illoli jam'i ne na illa wato kamar rashin lafiya wanda a boye wanda ba kowa ke sanin shi ba sai ƙwararrun masana hadisi wallahu ta'ala a'lam
jazakallahu khaira Allah muna tambaya akwai shin asbab wurud alhadith
na'am asbab wurud alhadith yana nufin dalilin da yasa hadisi yazo je mun taba bayani kan shi qur'ani yana da asbabun nuzul shi kuma hadisi yana da asbab wurud alhadith dalilan da suka sa hadisi yazo mun yi bayanin je cewa sirajuddin albulqini shine mutun na farko wanda ya nabbaha malamai su yi ta'alifi akan shi tunda akwai shi cikin littafin hadisi amma tattaro shi shine ba ai ba an gane ko mun fada kuma Imam Sakhawi ya ce shi ya san kamar littafin da suke magana kan wannan sun kai kusan 100 wanda yake nuna cewa kina an yi bincike kan shi amma mun nuna yanzu rashin samun su bamu san dalili ba tana yawa wadansu an sace su wadansu an kone wadansu kuma tana yawa suna cikin maktabobi a rubuce ba a buga su ba sannan kuma mun bayyana daga cikin wanda suke littafai akan wannan akwai Abu Hafs al-Imam al-Ukbari sannan kuma akwai wato Abu Hamid an gane ko shi ma ya littafi akan wannan sannan kuma ina ganin akwai Imam Suyuti ya yi littafi Al-Lam'u fi bayani al-asbab an gane ko to duka dai akwai kuma Ibn Umar Al-Husaini shi ma yana littafi Al-Bayan wa Ta'rif fi asbabi wurud al-hadith al-sharif dan haka dai akwai littafai da dama wanda suke bayanin kan sababin hadisi kuma ma koda ba littafan ba in ka dibi sharh hadisi yanzu na kana ganin ga dalilin da yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi hadisi kaza in ba haka ba zaka iya yin kuskure wajen bayanin hadisi wanda kaga rashin amfani da sharh hadisi ya tuta ma dalibai da dama wajen fatowin su da rashin sanin kuma wato ingancin hadisi ko rashin ingancin sa da rashin sanin ka'idodi na usulul fiqh ya taimaka wajen abkabanna wajen wani lokaci a fitar da hukunci cikin hadisi kuma hukuncin babu shi Allah ya muna mai kyau
amin amin kina ya kamata dai duk abin da wanda ka san kamar yadda malai ya bayani yadda qur'ani yana da sababun nuzul ana samun ayoyin da suke da sababun nuzul
na'am
kina haka ma hadisi haka
yana da kyau ka san sababu wurudul hadis me yasa hadisin nan aka fade shi kaga zaka iya fahimtar hukumce hukumce da dama wadanda can da ka jahilce su kaga turawa ma da addawayu zaka iske idan za a karanta nafsi koda na literature ne sai an yi abin da suke cewa etude thematique sai an baka tarihin wanda ya faɗi maganar a faɗa ma zamanin da yin rayu saboda ka san yadda yake amfani da kalimomin tana yiwa ma'anar kalma a wancan lokaci ba ɗaya bane da abin da ake nufi da ita a yanzu ka san tarihin sa ka san dalilin da yasa ya faɗi wannan magana shin magana ce ta siyasa ko ko magana ce ta zamantakewa ko magana ce ta addini a coci ko magana ce ta kaza ka gane dai shi nufin wani iri na to duka waɗanga abubuwa musulunci ya karantar da musu amma yanzu da yake turawa sun sace ilimin musulunci kuma sun kawo wasu gyare gyare waɗanda suke ɓad da shiga sai ka istima mutane suna son tsammanin wani abu ne bako wanda su ne suka kawo shi
sai ta burge mu alhali
namu ne asalin sa namu ne asalin sa tunda yanzu duk nufin da zaka dauko in ka dauki danga abubuwa guda 6 yanzu ne kana ganuwa mun fadi cewa as'ilatu zakka guda 6 ne akwai man akwai ma akwai aina akwai mata akwai kaifa akwai limaza kaga yanzu shikenan idan nisa me su yanzu nisa an ka kamin nafsi to man wane ne kaga ina bukatar in san wanda ya fadi wannan magana ma mide ne sifofin sa dan siyasa ne malami ne mai kudi ne jahili ne mai ilimi ne mahaukaci ne kaga duk wannan abubuwa suna da muhimmanci sannan kuma in nizo menene takhassusin sa wanda karatu wani ilimi yayi fice ko wadanne ilimin muka yi karanta misali wannan yana da muhimmanci sannan aina a ina ne ya fadi wannan magana ya fade ta ne ga al'ummar sa ko ya fade ta ne a boye ko ya fade ta ne ga famin sa ko ya fade ta ko muce family ko ya fade ta ga kabilar sa ko ya fade ta a majalisar dinkin duniya mata a wani lokaci wannan magana saboda ka san tsohon zamani ne ko sabon zamani ne yaya ne kenan zamanin yake tafiya yana buƙatar kenan sai ka karanci zamanin nan yaya ne suke gudanar da al'amura sai ka fahimci maganar da ya faɗa to sannan kuma kaifa yaya faɗi wannan magana kasat ne daga baya aka rubuta shi a'a kai tsaye ya faɗi wannan magana a'a magana ya faɗa da wani yare sannan aka tarjama ta kai tarjama ce ake gaya maka duk wanda nan abuwa yana da bukata a san su sannan kuma limaza dan bai faɗi wannan magana dan an kawo mu kasar sahari dan an kawo mu masarautar sahari a'a dan an taba mai gidan shi a'a dan an taba kabilar sa a'a dan an hana mishi biyo katar sa kawai tashi ci shi yasa yake faɗin wannan magana kaga duk wannan abuwa ba ma karatun su sai ka ce malami ya faɗi magana barmukon ka kalli zamanin sa da dalilin da yasa faɗi magana kawai sai ka ce malamin cin ya cika zahi da yawa kai baka san menene ya faru ba ina fata ana fahimta ta wanda kuma yau kuskuren da muke ciki kenan sai ka ce malami yayi zafi ya faɗi wata magana sai kaga laifin sa amma baka karanci me yasa ya faɗi wannan magana ba saboda mushkilar da take faruwa ba mun ce duk abin da ya faɗa daidai bane amma tana yawa waɗansu abubuwa akwai dalilan da ko kai ne ka shiga cikin su tana yawa abin da ba zafin da zaka yi yafi nashi don dan adam ba zai yi zafi ga banza ba an gane ko to amma duka daliban ilimi suna jahilta waɗannan abubuwa suna yin hukunci akan abin da ba su san shi ba ina fatan an fahimce ni wanda abu ne mai muhimmanci sosai ka san asurkin malami da waqi'in sa da mujtama' din sa da ababin da ya ci karo da su na matsaloli sannan ka fahimci magana da yake faɗa ko me yasa yake faɗar ta eh Allah ya taimake
mu amin kuma irin matsalar ta faru a shekara 2 da sun kawace
ina
gidan bangaren albani na zare ka san da yace ba azumi ranar lahadi ne ko
asabar
sai ga arfa ta wado wannan
ranar na'am ranar
asabar sun kai ta sawa na cewa ai ba azumi kaza kaza
na'am
kaje irin waɗannan abubuwa to irin masail
ilmiya eh masail ilmiya ne mushkilar ba a son a koma mu manyan malamai ma'ana albani mutai yayi kuskure ai shi albani matsayin malami ne na addinin musulunci mu kuma aqidan mu ta ahlus sunna wal jamaa babu wani malami wanda ba ma ganin cewa yana yin kuskure amma mu muna kallon alkhairi mutum ne da sharrin sa ko ba haka ba ko albani yayi kuskure ai ba laifi bane albani yayi kuskure to mas'ala nawa faɗa daidai
shine
ina fata an fahimce ni to ka san hankali ne na mutane kuma abu ne wanda ya kamata a ce irin waɗannan mas'aloli tunda suna da rikitarwa ko koma zuwa ga manyan malamai waɗanda aka san su suna da ilimi sai su warware muku me ake nufi kuma menene daidai to amma in kowa ya zaman to fatawa yake ba suwa da ra'ayin sa to ai shikenan kuma lamari ya baci eh Allah kai mu nuna
amin Allah ya sauke
amin amin
malan hadisi yana da madaris koko
eh malamai suna karatun madarisul hadisi dan an ce madarisul hadisi ba wai wurin da ake karatun hadisi ba a ce madrasa ta hadisi ta gari kaza ko gari kaza eh wancan kamar a da suna karatun madarisul hadisi a matsayin manyan wurare an gane ko wadanda canja tunda idan muka duba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rayu ne a Makka da Madina to sahabbai kuma mafi yawanci sun yadu a wurare ne wadanda ba su yi nisa da kasashen Larabawa ba ina fatan an fahimce ni to sai ai karatun madarisul hadith dan a gane madrasa ta hadisi kamar da tafsiri yake da madrasa kaga madrasatul tafsir fi makka ta ibnu abbasi madrasatul hadith fi almadina ta ubay bin ka'ab ci madrasatul hadith bil kufa ta abdullah ibn mas'ud ci ina fata an fahimci to amma yanzu madarisul hadith ana karatun su ne akan madarisul hadith kamar manyan makarantu inda an kai karantar da hadisi misali madarisul hadith fi makka ina ganin dr muhammad sani umar nirjali mu yana da littafi su madarisul hadith fi makka to kaga ana yin kuma madarisul hadith fi madina madarisul hadith fi basra madarisul hadith fi sham an gane ko musamman a wancan lokaci yanzu kuma za a yi karatun madarisul hadith akan aljami'at manyan jami'o'i da suke kula da hadisi irin jami'atul salafiyya da take kasar India da kuma qismul hadith misali a jami'an Madina da kuma qismul hadith a jami'atul Azhar da dai sauran su yanzu a jami'o'i da kuma manyan malamai ma waɗanda su ba su yi koda ba su je a jami'o'i ba amma malamai ne masana manya waɗanda an san su da karantar da hadisi a cikin wani masallaci ko a gidajensu ko a wani majalisi to kaga sanin malaman hadisi a yankin ka ko sanin malaman hadisi a kasashen duniya ko sanin madarisul hadisi da waɗanda suke karantarwa abu ne wanda yake ilimi ne mai zaman kansa kuma yana buƙatar bincike ga ɗalibai ko ba haka ba saboda ilimin hadisi ilimi ne wanda yake bai dace a yi wasa da shi ba a cikin addinin musulunci
gaskiya
wallahu a'lam
Allah ya saka da alheri
amin amin
malan faharisul hadisi
faharis ana nufin wato idan ka cimba wata kalima ka koma ka san a ina zaka same ta tunda hadisi suna da yawa to an yi mu'jamul mufahris li alfazil hadith shi ma alqur'ani an yusi almu'jam almufahris li alfazil qur'anil karim shi wannan mu'jam na alfazil qur'anil karim idan kana da shi duk kalmar da ka cimma baka san inda take ba kawai da ka duba sai nuna maka tana wuri kaza aya ta kaza ko sura ta kaza hakan ga shi ko ga hadisi in ka zo ka samu wani hadisi ka samu kalma ɗaya ko biyu ko uku ko ba haka ba to shikenan baka san inda yake ba tunda tana yiwa baka haddace hadisi ba to kawai da ka koma cikin wannan littafin sai ka zo daidai inda ya kawo wannan kalima min alif ila ya kawai sai kaga hadisi ne na wani ya kawo wannan hadisin wani ya kawo wannan hadisin wani ya kawo wannan hadisi a hadisi na kaza ko mai number kaza ko juz'i kaza ko ababi kaza to kaga wannan zai taimaka mu dalibin ilimi wajen binciken hadisi an gane ko fahirsa shine wato zaka taimaka wajen saukin binciken al'amari ban sai ku an fahimta to wannan littafi na mu'jam al-mufahris al-fadil hadith littafi ne mai muhimmanci ya kamata a ce imma mutum bai da shi in akwai maktaba a gari ai kokari a samu wannan littafin a saka shi
ana samu wannan littafi ba
a ba ku mai abubuwa ai muna fada ne wadansu ba dan kanmu ba dan saboda matasan da zasu zo bayan mu tunda ilimi silsila ne aikin addini silsila ne zakai iya inda ka tsaya ka bar mu wadansu eh amma mafi yawanci rashin sanin ba akwai abu to zai sama ba za ka taima neman sa ba amma idan ka san akwai abu ai zaka bincike kanshi wannan ai muna fada wadansu abubuwa ne ba wai dan kanmu kadai ba a'a yana yiwa wani ta wannan hanyar da zaman tuwa sanadiyar ya tashi tsaye wajen neman abu Sheikh Nasiruddin Al-Albani yake cewa shi farkon rayuwarsa bai ya hidamuwa da littafan kissoshi bai da adab bai damu da karatun hadisi ba wata rana yana karatun wata jarida da ake kawowa daga kasar Misra nan Suriya sai ya ga Sheikh Rashid Rida yana bayanin hadisi da muhimmancin hadisi da yadda ake tace hadisi yace wannan maganar ita ad-dalilin yadda ku fakan hadisi to kaga yanzu kenan da ba a yi magana kan wannan hadisin ba ko bayani kan hadisi kaga da shi bai ma kama wannan hanya ba dan haka baka san wa zai amfanu da abin da ka fada ba Allah dai san iyaka wanda zai amfanu da shi abin da ake so ka fada daidai kuma ka fada da kyakkyawan niyya don Allah eh Allah ya muna mai kyau
amen amen wannan littafi gaskiya kawai da malai bayani shana da amfani sosai musamman da dalibin ilimi
kwarai ku kwarai
mu mun yi istifada da shi musamman da lokacin da muna jami'a da an ba mu wani bahas musamman bangaren hadisi
to
da mun zo kai tsaye
to
sai kaga ka binciko hadisin nan tunda irin shi na yi kaka rumuz yi kaka
na'am sai ka koma kaga
eh an ga misali kaga ba shina nahin bukhari
na'am
sai san ya maka arqam nan mujallad
na'am
safaha
da kaza
da kaza
kaga ya taimaka maka kai tsaye ka gano inda hadisin yake da wanda ya ruwaito shi eh wanda abu ne mai muhimmanci
su nemi da duk Tirmidhi da sauran gaskiya wannan littafi kai gaskiya sai dai wahala samu
eh da kuma ka san wani ma bai ma san akwai shi ba
wallahi gaskiya eh
to shi yasa muke cewa in malami yana da hali ya saya in bai da in an samu maktaba a gari a kawo ta saboda yanzu kaga ku kun amfani da littafin ba ku da shi saboda mi saboda maktaba tana da shi
gaskiya
to wannan shine maktaba tana taimakawa an samu babban maktaba a gari an rayar da ilimi wanda yana daga cikin abin da muke sakaci a gare shi
wallahi ke saboda ni da bena da wannan littafi mallam tun muna Sudan
to a jami'a ka gani to ka gani ko
to tun daga nan har yanzu ban saki sashi da idanu
to ka gani abu ne wanda yake littafin yana da tsada amma kuma tsadar shi ba ta kuɗi ba wani abu ta ba in an kalli fa'idar da akwai ke cikin bin fa'idodin da ke cikin littafin
wallahi in an dibi fa'idar da waɗansu masu hali sun san yadda za su yi su irin waɗannan littafai su aje mutane da an sun hango falalar da ke ciki da gudu za su yi wajen
gaskiya ne mu abinda ba muke fata mallan dai a yi maktaba in kaga maraƙi sun shiga gaban mutane ta fuska sun yi maktaba ta Sheikh Abubakar Mahmud Gumi wadda maktaba ce mai faɗi mai girma ban shiga cikin ta bari amma na biyo kwanakin baya da ni ta yi zandar na biyo ta nan naga maktaba din tana da kyau sosai kuma yanzu kaga ma university zai sa suna da maktaba a markaz na malam wannan mai kira suna malam Ilyas da ke Yamai shi ma yana da maktaba la ba sabiha ina ganin a Darul Hadith da take Yamai su ma ba su rasa maktaba Amiru Sultan kuma akwai maktaba akwai dai maktabobi daban-daban waɗanda malamai suke yi to amma dai muna fatan irin ta gari wanda duk malami wanda yake son bincike yana iya komawa can a hada a samu fili wanda zai kai kamar mita 800 gwamnati ta bada shi jama'a su gini ayi babban maktaba ayi kwabobi da za a azali tafai ayi demand tunda Larabawa irin su Saudiya suna taimaka irin su Libya su bada littattafai duk inda an san ana taimakawa a ce su taimako da littattafai suna bada wani lokaci kontina ɗaya ta littattafai ko fiye da haka littattafan da an ga babu kuma sai a bincike su koko littattafan da wajen mu aka san su irin littattafan Sheikhul Islam Usman bin Fodio irin su Abdullahi bin Fodio littattafan su mafi yawanci yankunan mu ne aka san su da littattafan da dai suka shahara dai na malaman mu waɗanda annan ko na da ko na yanzu an gane ko sai a tattaro littattafan waɗannan bayan Allah kaga sai a zo a saka daliban ilimi sai su waye ma duniyar ilimi sai ka iske wadansu abubuwa sun ragu ya zama to wato tune-tune nan ya dan fara raguwa cikin al'umma saboda karamcin ilimi shi ga yawan sawa kabre-kabre da tuntuni
wallahi hakan na mala
Allah ya kyauta
amin 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 Allah ya saka da alheri
amin akramaka Allah
mallan tambayar da muke yi ilmi na tarihi alhadis da tadawinihi
to shi ilmu tarihi alhadis duk ilmi shi na da tarihi ya kamata a ce yanzu an yi tarihin ilimin tafsiri ai ilimin tarihin malaman tafsiri to haka ilimin hadisi ai tarihin shi ilimin tun daga ina ya samu asali hayyau tarihin malaman hadisi a kowane zamani zuwa yau musamman masu yin takhassusi tarihin malaman usulul fiqh daga tasowar shi zuwa yau tarihin fiqh daga tasowar shi zuwa yau ko ce mazhaba tarihin nahwu zuwa yau tarihin malaman sarf zuwa yau to duka wannan zai taimaka maka ka gane akwai dubban mutane da suka yi ma Allah aiki kafin ka da ya rage maka girman kai ina fata an fahimce ni to kaga wannan kuma zai koya maka yanzu musan ka san madaris kin tafsir ilimi tarihin ilimin hadisi ga daga inda ya faro ga yadda aka fara rubuta hadisi ka gane ko zai taimaka maka misali wasu daga cewa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai an hana a rubuta hadisi sai su manta da akwai wadanda aka ba izini su rubuta daga cikin sahabbai kaga wannan in ka karanta tarihin wannan shubha ba za ta zo gare ka ba to kaga sanin tarihin ilimi har zuwa yau zaka iya gane ga hanyoyin da bi har ya kawo dubban mutane sun yi masa aiki malamai sun yi masa aiki an yi littafai ka sa daban-daban gurgurdon iyawar dan adam ko ba haka ba to kaga wannan sai sa maka ladabi amma yanzu in ka zama to ka samu diploma doctora shikenan kana ganin malamai ba malamai bane to kai baka rubuta littafi ko guda ba kuma duk ilimin ga da ka rubuta doctora da shi tun daga ran da ka fara karatu haka kai doctora duk da littafin bayan Allah ne kai aiki babu wanda kai babu wanda kuma da gidan ku fito
babu abin da kake kirkiro
to ka gani to amma kuma kana ganin su ba kowa bane kaga wannan wata hanya ce wanda idan ka san tarihin ilimi da dubban malaman da suka yi masa hidima sai ka gane cewa kai ma wani taka gudunmuwa ce zaka kawo ba wai kai ka zama to wani wuri na ba ka kai inda ba za a yi irin ka ba yanzu makarantar tarihin ilimi suka ce wani malami ya rubuta littafi kusan 400 a rayuwarsa Imam Suyuti yana da littafi hidi 400 da yanzu wani malami wani dalibi da ya bincike kansa a magister da yanzu a littafin Imam Suyuti sai ya samu suna Maktabatu Imam Suyuti
shi a unwani
littafi fiye da 400 yayi to amma yanzu wani dalibi ne zo bai san ba Imam Suyuti ba da yaji da hudu Suyuti sai ya kai wani me ne Imam Suyuti Suyuti amma lalle
ce tafsirin shi ma
eh kaza kaza shi ko bai san littafin da a cikin Imam Suyuti yayi ba ina fata an fahimci ni wanda da wuya a samu fannin da Imam Suyuti wanda bai littafi akan sa ba sai ilmul mantiq da shi yana ganin haramun ne karatun sa alqaul almushrik ila ganin fi tahrim ilm almantiq amma dai mafi yunci ilmuka musulunci duka yana da littafi a ciki to kaga waɗannan dalibai misali da ke gani Imam Suyuti ba wani malami ne sai ka iske babu wani fanni na musulunci wanda shi bai littafi ba to in ka karanta tarihin ilimi sai ka gane ga wani ya littafi a zamani kaza wani ya littafi kaza ilimin nan da daga rubutun shi kaza ya tsaya an yi littafi zamani kaza an yi littafi zamani kaza da karshen ta ilimin yafi yawa a gabacin duniya daga baya yafi karfi a yammacin duniya har ya kawo lokaci kaza irin waɗannan abubuwan suke sa ka gane menene ilimi amma in ba haka ba ina abubuwan sai zamanto da matsala dan haka ilimin wato tarihin ko wani ilimi abu ne mai muhimmanci eh Allah ya gane da mu
amin amin saboda mallan waga magana don ka shi zai dan ƙara mai kadda hankalin dalibai game da saboda duk tunani yawanci sai a dauke abinda dalibai suke tunani shi su yi hobe da holy tafi sai wannan
jalalin sai su yi tafashi sun kai 400
to ka gani
400 ma da wani abu kai malamin ma da ya rubuta ina ganin in ban manta ba ni 400 da abu da sani amma da ya kawo eski ba 600 ma da wani abu ya kawo bari ina dubawa in gani ma shi al'iya na shi bincike ma 600 ya gano
shi abin da ya gano
eh ni 400 da abu da ni sani amma dai ban na manta yanzu ko ya kara ne akan 400 da wani abu ko ko ya sun ba kai 600 ina nan ina gobe insha Allah ta'ala ina duba zan yi muku bayani in ban manta ba insha Allah
eh sannan kuma kamar yadda malamin ya bayani kaga sanin tarihi shi ke tabbatar maka ya kara maka ka san darajar shi kanshi ilimin da su masu ilimi
haka
babu abin da ke kara rashin sanin darajar malami ko kuma darajar ilimin sai rashin sanin tarihi saboda in ka san tarihin wahalar da malamin nan yayi har ya zama malam wallahi dole ka bai
yanzu dibo akarmaka Allah yanzu turawa babu ilimin da zaka karanta sai ka san wanda an manyan mazaje a cikin wannan ilimin kowane ilimi ko literature ce ko philosophy ce ko geography ko ma menene sai ka san ga manyan masanan da sun kai wannan ilimi aiki kuma ga yadda suka gina to kai in kana da abin da zaka kara sai ka kara amma mu yanzu in ka zo sai ka ruguje duk mallamai ka ce kai ka dina ka aiki ka ku ga yanzu ko akwai babban aiki
tunda
yanzu kai yanzu baka wuce an yi ka karni yanzu na 15 to shekara 1000 da wani abu ana ma musulunci aiki kaga in ka dauki na injiya ka zo ka kafirtar da sabai shikenan ka rusa komi to in ka zo kuma kai ko kace ba kafirtar da sabai amma dun mallamai ba su yi aiki ba kenan yanzu shekara 1000 da rabu an kai ana aiki dubai musulunci aiki ba kai kadai na kai musulunci aiki kai kadai na adda ilimi kai kadai na ka gano abin da su dan can ba su gano ba kaga wadannan abubuwa hatsari ne Allah ya gane
amin amin shi sa ga yanzu sai ka gani tsakanin dalibai da malamai akwai matsala babu girmamawa
haka
amma inda ka san abin gashi kana karanta tarihin malami dole ka ba shi matsayin shi ka ba shi abun nan ko shi sa ka gani karatun Allah ta'ala ya dibe mai albarka malam sai ga yanan ka tara ilimin amma babu albarka saboda babu girmama da magabata Allah ya sauke malam Allah ya tabbatar mu da alkhairi
amin amin
ilimi na tasnif abin gashi hadisi malam
at-tasnif ana nufin yadda ake wallafa littafi cikin hadisi to wannan ilimi ne wanda zai taimaka maka ka gane yadda ake tasnif wadansu malamai za su yi tasnif hadisi sahihai su tace su wasu kuma hadisi da'ifai ina fata mutum ya ce maka to zai fitar da hadisi da'ifai kagani ko kaga Sheikh Nasiruddin Al-Albani da silsilat al-ahadith as-sahiha kuma da silsilat al-ahadith ad-da'ifa Sheikh Adam Ethiopia yana da sharhi na sahih Muslim yana da sharhi na sunan Nasa'i yana da na Abi Dawuda wanda da sahih Muslim ma ina ganin ya kai mujalladi 40 to kaga nan zaka iya ka fahimci Ahmad Shakir yana da tatafai wanda yayi tasahih da tad'if an gane ko Sheikh Shu'aib al-Arnaut shi ma shi na da cikin waɗannan Ibn Hajar al-Asqalani yana da shi ma zaka iske na bayyana sahha hadith da rashin ingancin hadisi to kaga dai a takaice wannan wani zai kalli hadisi sahihai wani zai kalli hadisi da'ifai wani zai kalli ma misali hadisan da aka rawaito a Basra ko hadisan da aka rawaito a Kufa ko hadisan da aka rawaito a Sham ko hadisan da aka rawaito a Madina ko hadisan da aka rawaito a Makka kaga tasnifi na wani zai kalli ilimi hadisan aqida wani ya dauki hadisan zakka wani ya dauki hadisan sallah wani ya dauki hadisan haji wani ya dauki hadisan alwala ina fata an fahimci ni duk kowa sai shi dibi wani yadda ake tasnifi wani kuma hadisan wani sahabi kawai ya tattara su a wuri guda ina fata jini wani kowanne daga cikin malamai zai kalli wata mas'ala ko wani abu sai ya tace hadisi ko kuma al-ahadith al-qudsiyya kamar yadda Sheikh Sa'di yayi fitar da al-ahadith al-qudsiyya a uri guda to kaga dai a cikin tasnifi cikin hadisi ilimi ne mai zaman kansa wanda shi malami zai tattaro hadisan da suke da alaka da abu kaza kaga kamar Imam al-Bukhari shi hadisi ingantattu ya dauka amma wahayi sai shi fitar mishi da nashi babu bada'il wahyi ina fatan ka fahimci ni haka hadisan yaqi al-maghazi ya fitar da su hadisan fitan abinda zai faruwa a shiratu sa'a da fitnonin duniya ya sai fitar da su to kaga haka ne zaka fitar da hadisai yanzu in ka dibi riyadu salihin na Imam an-Nawawi yayin shi babi babi babu kaza sai tattaro hadisan da suke magana kan wannan abin hakan ga yanzu in ka dibi bulughul maram hadisan zakka hadisan kaza hadisan kaza to dai tasnif yana da mas'aloli daban-daban zaka iske malamai suna yi a cikin kowane fanni in du'afa ne cikin wadanda ba a yarda da hadisan su ba zaka iske wani yayi ad-du'afa wani kuma sai shi wato abin nan wadanda ba ad-du'afa ba an gane ko as-siqat zaka isma malami yace kutubu as-siqat kutubu ad-du'afa ga sunan dai nau'uka daban-daban na tasnifi a cikin ilimin hadisi eh wallahi a'lam
wani dai abinda dai bukatuwa ta jashi
yawa kuma ya ga ya zai sauƙaƙa ma
al'umma sosai Allah ya saka da alheri
amin amin
tambaya ta ga malam ilmul jam'u wat tajrih
to ilmul jam'u wat tarjih kama a ce hadisi kaza yazo to kuma sai rinjayar da shi yanzu misali idan muka diba hadisi na Abu Ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah hadisi na Aisha ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce bai ga Allah ba to nan sai a division ana iya hada su koko ba za a iya hada su ba dan yana daga cikin abin da yan Qur'ani mu suke sawar ayi a ce hadisi kaza ya ce kaza shi ko wancan ya ce kaza kenan duk ƙarya ne misali hadisi na Abu Huraira yazo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-imanu bid'un wa 60 shu'ba imani yana darasa ko bangare bangare ne guda 66 wata riwaya sai ta zo cikin sahih muslim tace bid'un wa 70 shu'ba kaga ni kamar 70 da wani abu to kaga wani sai zai ce to kai gajiya can an ce 60 da wani abu dan an ce 70 da wani abu wanne zamu aiki da shi shi bai gane cewa ba a can inda anka ce 60 da wani abu ba a ce bakin su bane can ma inda aka ce 70 da wani abu ba a ce bakin su bane imani yana darasa masu yawa ina fata an fahimce ni to kaga kamar yanzu misali hadisin Ibn Abbas da yace manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga Allah wai sun kace bai ga Allah ba sai aka ce a'a idan dukkan su gani da ido suke nufi to sai ayi at-tarjihu a rinjayar da riwaya ta Aisha akan ta Ibnu Abbas saboda dalilai na Al-Qur'ani da na Sunna da suke tare da ita idan kuma yana nufin ganin zuciya yake nufi shi Ibnu Abbas ita ko gani na ido take yi sai ayi aljam'u kenan busu ci karo da juna ba kamar yadda bayani ya gabata akwai malaman da suke yin kaga in ka diba Ibnu Qutaiba yana da ta'wil mukhtalif al-hadith sannan kuma Imam at-Tahawi yana da ta'wil mushkil al-athar wanda mutum ya samu tab'a muhaqqaqa cikin waɗannan za su koya mai yadda ake tarjihi tsakankanin hadisi ko kuma ai aljam'u bain alahadith wallahu a'lam
Allah ya saka da alkhairi mala abu na karshe muallafat cikin wannan ilimi
to su kowane fanni da mun ka fada mun kawo muallafat kin da suke da alaka da shi gurgudun hali zaka ji mun fadi kowane ilimi yana da malaman da suka yi ta'alifi a cikin sa in sharhi na akwai malamai in aljarh wa ta'dil na akwai litatafai da dama an gane ko tahdhib zaka iftita littafin tahdhib abin nan cikin naqd ar-rijal in ka diba kuma at-tarikh al-islami na imam az-zahabi ko siyar a'lam an-nubala na imam az-zahabi an gane ko da dai sauran su malamai da suka yi bincike kan al-jarh wa at-ta'dil litatafin masu yawa wadanda suka yi magana kan kowane fanni da muka fada an-nasikh wal-mansukh akwai malamai da dama da suka yi a cikin sa haka ilmu al-jam' wanga mun kawo littafi guda biyu bainan nusus da yadda ake yin al-jam'u bainal ahadith ko at-tarjih bainaha da abin da ya kama da haka da irudin da ma ake bi wajen waɗannan ilimummuka don haka ɗaliban ilimi sai su zage damtse wajen binciken littattafan da suke da alaka da kowane fanni Allah ya taimake mu kuma Allah ya gane da mu
amin amin to Allah ya saka da alheri malam anan ya kamata mu tsaya za mu je hutu na minti 10 insha Allah za mu sake dawowa malam Allah ya saka da alheri sannan kuma Allah ya kara basira Allah ya kara mu ilimi albarka sannan kuma Allah ya kara mu rayuwa albarka insha Allah mu kuma da abinda malam ya karantar da mu muna fatan Allah mu dauki sarki shi azzata mu aiki da wannan abin sannan kuma masu saurare kuma sai ku kara dage zamce insha Allah ta'ala Allah ya muna tawfiki insha Allah sai nan da minti 10 insha Allah malam zamu sake dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh